Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Aune ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Kiri. Ma'aikatan Majalisar Tarayyar Amurka da na fadar White House sun gana a jiya Asabar a nan Washington a wani kokari na kawo ƙarshen rufe wani bangaren gwamnati da ya shiga kwana na cikin 15 kuma an kammala wannan tattaunawar bayan wasu sa'o'i. Bangarorin biyu dai suna kuma shirin ganawa a yau Lahadi. Cijewa da aka samu a kan bukatar shugaba Donald Trump na dala biliyan 5 da miliyan 600 domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico shi ne sanadiyar rufe gwamnatin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu kuma ya kwatanta tattaunawar a wani sakon Twitter da ya aiki a jiya a matsayin mai ma'ana. Sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma matsaya ba. Jim kadan shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da wani sako na Twitter yana mai cewa ba a samu wata fahimtar juna ba a yau. Ita ko kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya Asabar inda take cewa wannan mataki na rashin hankali da kuma damuwa da Trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo karshe. Babban Hausan Hausoshi a ma'aikatar tsaron Amurka Rear Admiral Kevin Sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar a jiya Asabar. Sweeney ya tsere kan wannan mukamin ne tun cikin watan Janairu shekarar 2017. Ya ce bayan shekaru biyu ina aiki a Pentagon yanzu ina ganin lokaci ya kai na aje aiki na zaman kaina. Ya ce babban alfarma ce na sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro. Sweeney yana fada a cikin wata sanarwa a jiya Asabar. Jami'in shi ne na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci. Sakataren tsaro Jim Mattis da Sweeney ya yi aiki a ƙarƙashin sa ya sanar da aje aikin sa a cikin watan Disamba kana ya fita ofishi a farkon wannan wata. Kungiyar Taliban ta ce tattaunawa da Amurka akan kawo ƙarshen yaki da wasu ayyuka da ba su dace ba Afghanistan tana nan yadda take. Amma kuma ta yarda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin kasar kai tsaye a Kabul. Mai magana da yawun Taliban Zahibullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai wata tattaunawa da kungiyar za ta yi da Amurka amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba. Mujahid yana mai cewa wato yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na ƙarya cewa wakilan kungiyar ta mayakan sa kai suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an Afghanistan a Saudi Arabia a wata mai zuwa. Wakilin Amurka na musamman mai shiga tsakani a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya yi wata wato ganawa na tsawon lokaci na tsakanin kwanaki biyu a cikin watan Disamba wadda wato tawagar Taliban ta halarci wannan tattaunawar suka yi tare a Abu Dhabi inda wakilan Saudi Arabia da na Pakistan da ma na kasar da take daukar nauyin wannan tattaunawar suka halarta. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha a jiya Asabar ya yi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba Amurkin nan wanda ake tsare da shi bisa zargin leƙen asiri da wata 'yar ƙasar Rasha da ake riƙe da ita a nan Amurka. An tsare Paul Whelan wato tsohon sojan ruwa dan asalin kasashen Burtaniya da wato Ireland ne a ƙarshen watan Disamba a Moscow.
kama shi da ya haifar da tsaye gobin cewa wato Russia tana so ta yi amfani da shi domin ta yi musaya da wata ƴar ƙasar ta da aka aikin kama ta da aikata laifin leƙen asiri a nan Amurka. Amma mataimakin na ministan harkokin wajen Russia Sergei Ryabkov ya faɗa cewa lokaci akan tattaunawar yiwuwar musayar Wayland da kuma Maria Butina lokaci bai yi ba saboda ba a riga an tabbatar da laifi akan Wayland a hukumanci ba a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Russia. Tun da farko dai wasu kafafen yaɗa labarai a Russia sun ce wata majiya da basu bayyana ta ba ta ce akwai yiwuwar tabbatar da laifin leƙen asiri akan Wayland lamarin da ka iya kashe gidan yari tsawon shekaru 20.
Kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kamar yadda muka yi muku alƙawari a madadin shirin zabe ko nadi a wannan mako za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen Hausa na muryar Amurka yayi da ƴan takarar shugaban ƙasa wato shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya.
Da aka mucin amana irin na Najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekaru 16 da suka yi ba
ka tambaye su ai na faɗa maka ba gaskiya cikin wannan domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abinci na da tsada ba.
Masu saurare assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci da Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma dan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau sun yi bayanai kan tattalin arziki, harkokin noma, albarkatun man fetur, tafiyar da gwamnati da kuma kasafin kuɗi. Dama dubun wannan hira Aliyu Mustapha Sokoto hirarsa da shugaba Muhammadu Buhari.
Mun magana tattalin arziki abu na biyu da kai kanka akan shi ranka rade. Kwanan baya jaridu suka ce ka ce shan tattalin arzikin Najeriya na cikin wani mawaci a sardi a yanzu. Ban san abin da ake nufi da wannan ba.
Eh to ai na bayani wannan abin da nake. Abin da nake nufi na gama abin da Najeriya take samu daga 1999 zuwa 2014. Amma ku dubi abubuwan da mutane suke dogara da su akan aikin yau da kullum da hanyoyi da layin dogo da wuta cikin shekarun nan ne aka yi da su da muka zo kuma aka saki 'yan ta'addanci man maimakon miliyan 200,000 aka maido rabin miliyan kuɗin shi suka faɗi ga dala 100 zuwa dala 28 sannan ya koma 37 zuwa 40 sannan ya hau sama yanzu wurin zuwa 50 da wani abu. Amma duk da haka a lura a ga abin da muke yi su mutane waɗanda suke tafiye-tafiye kuma suna jin rediyoyi daban suna kuma zuwa kudu suna ga irin ayyukan da ake yi wasu hanyoyin kamar daga nan zuwa Onitsha daga nan zuwa Port Harcourt da dawa masu motoci za su gaya maka tun lokacin Abacha na PTF wanda ya yi na zanna na rarar kudin mai tun lokacin nan ba a taba su ba layin dogo kuma sun san an ma kashe shi ya mutu wuta kuma ai babu wuta saboda haka waɗannan cin amana ina so bayan ƙasa akwai ƙasar duniya da aka mucin amana irin na Najeriya ba kamar wanda gwamnatocin waɗannan shekarun 16 da suka yi ba tunda wannan abu na ce duk wanda yake ya zatan akwai shari abu ne ya je Turai ko Amurka ko Asia ya ga ya samu ya lissa ya ga yadda ake fidda mai da biyan da ake wa Najeriya ina kuɗin suke ni muka iske
a kasafin kudin da ka gabatar a majalisar dokoki an yi lissafin cewa kasafin an dogara shi akan sa ran gangar mai za a saida ta kan dala 60 sannan kuma canji akan naira 305 kana ga a haka din a sabuwar gwamnatin da za a shiga wannan zai rike tattalin arzikin Najeriya kuma ya baka damar gudanar da ayyukan da kan lissafa a cikin kasafin
to ai na yi bayani cikakken bayani a inda muke yanzu kuma inda muka nufa din nan mun sashi a lissafin kamar yadda ka faɗa tono mai miliyan 2,300 akan dalar America 60 kuma a kowace dala akan naira 305 wannan shine to in za ka yi lissafi ba ni so in ce lissafin duna muke to tafiyar da gwamnati dole a nuna wa mutane hanyar da za a bi a sami kuɗin da kuma yadda za a kashe kuɗin kuma mun nuna batun hanyoyi da tsaro da biyan ma'aikata da samun wutar lantarkin ita da sauransu a kan wannan idan muka kasa samun abin da muka yi niyya a kai shi to sai mu duba mu ga ina ya kamata mu rage kuma akwai kasashe masu taimaka mana kamar China suna yin wasu hanyoyin mu na mota suna yin hanyoyin dogo kuma hanyar ruwa na Mambila dam-dam na Mambila kamar na kai sun yadda za su yi amma mu bada 15% na tsomin taɓi wato mu ba su wannan su fara da shi su za su cika sauran bashin Najeriya ta biya cikin shekara 20 mai zuwa da ruwa kaɗan a kan shi to waɗannan hanyoyin su za mu bi idan muka kasa samun tono mai da saida shi mu kasa tono man na miliyan 2,300 a kan kuma dala 60 to saboda haka sai mu duba mu ga abubuwan da aka fara yadda za a rage su ya zama na mun cima manufa a kan abubuwan da ake samu
kuma a cikin kasafin naga an ce an keɓe kamar rubuyi ɗaya na kasafin kuɗin baki ɗaya wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da aka ci
to kaga waɗanda suke saurare kuma suna so su san abin da ake ciki ayyancin bashin da ake biya ai ba wannan gwamnati ta ci bashin
a nashi bayanin dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana raunin yadda gwamnatin shugaba Buhari take tafiye da tsarin canjin kuɗaɗen kasashen ƙetare
ta wannan tattalin arzikin nan naira ta dade tana akan naira 360 da wani abu akan dala 1 na san an shayin alƙawura a can baya da kuma yanzu ma a campaign da kuke yi dukkan ku biyu din kuwa na alƙawarin cewa zai karfafa darajar naira ya za ka karfafa darajar naira
in sun ce za su karfafa darajar naira ƙarya suke ya za a yi a ce yau farashin dala tana da matakai wajen guda 4 ko 5 wani a ce mishi ya saya 300 wani ya ce mishi ya saya 305 wani ya ce mishi ya saya 310 wani ya ce mishi ya saya 320 da sauransu ya za a samu a karfafa naira ba zai yi ba
ba magani kenan haka za a ce
ko da magani mana
yawa ko da magani ne shugaban kasa ne da kai
in kana ni ne shugaban kasa sai in hada su duk su zamanto wuri guda
su kudaden duka
yes duk sai su zama farashin ba sai ya zama wuri guda don haka yan kasuwa na waje da na ciki kowa zai san lalle kudin naira nan fa ga yadda yake
amma suna cewa darajar shi ba waya dogara kan abin da aka yi nan cikin gida ba har da sauran abubuwan da ke faruwa a kasashen waje
dama
suna da tasiri
dama
to ashe ana magance abu a nan kadai a nan cikin Najeriya
a dama ba daga Najeriya ake magance shi ba sannan ya fita waje ai daga Najeriya ke magance sannan ya fita waje tunda zaka duba ne a waje din nan kam me ya kamata darajar kudin ku ya zamanto shikenan sai a bar abin nan darajar kudin kamar yadda kowanne ne zai iya saya, amma ba wadansu suna saya a raha, wadansu kuma suna saya a tsada ba.
To me ya hasashen ka game da harkar noma ita kuma yadda aka buƙa sata?
To batun harkar noma nan kuma mun samu koma baya, ko da shike gwamnati za ta ce an ci gaba, amma mu bamu ga ci gaban da ake ciki ba. Domin me? Domin yadda har yanzu abinci da tsada yake, sun ce an samu ci gaba wajen harkar noma, har yanzu shinkafar da suke fada farashin ta bata fadi ba, sai gaba-gaba take. Don haka ban san
kai za ka yi,
kuma ka gani akwai rashin zaman lafiya ko kuma rashin tsaro ya shafi manoma. Yanzu mutum bai isa ya je gonar shi yana noma sai a zo a kama shi a sace shi, yace sai an kawo kuɗi da sauransu.
To yasa dan sai kai kan ne mai zaka yi kuma da shi
ne ne a bi
da sauko da farashin kasa kuma a samu abinci.
A to tilas sai ka tabbata a gaskiyan din ka taimaka wa manoma
ta wani hanyoyi,
ta hanyoyi daban-daban,
kamar
ba da su abin da ake cewa koya musu extension services ne, sannan kuma da ba su bashi mai rahusa.
Amma duk da hanta ya ce tana yin wannan abu,
ina to ina ai to sai mu gani idan ana yi kan me yasa har yanzu kudin abinci da tsada
yake, shi ana fita da shi zuwa wajen
kariya ne ba sun rufe iyakoki gaba daya ba, amma sun suke da jami'an tsaro.
Amma kan iyakokin mai extension services ka san yadda suke a buɗe suke.
To idan dai suna da niyyar aiki za su hana abincin nan fita.
So fitan da abincin ne yake sa tsadan shi koko me yake sa
tsada? Ni ban yarda ma abincin nan fita ba, yaje ina to ina abincin
da yake sa tsadan kenan.
Ka tambaye su. Ai na faɗa maka. Ba gaskiya cikin wannan, domin inda akwai gaskiya da ba za a ce har yanzu abincin na da tsada ba. Tunda na ɗaya sun kama iyakan ƙasan gaba ɗaya.
Na'am.
Sun kulle sun rufe.
Abincin sun yi haka ne don su taimaka manoman cikin gida.
Da muke samun abinci da ara hakan an rufe dubu
daga waje ake shigowa.
Daga ana noma ma fiye da yadda ake yanzu, domin akwai zaman lafiya.
Saboda
ba za ka je gonan ka ka wuni kana noma ka dawo wani bai zo ya sace ka ba.
Saboda haka batun bunƙasa za ka bunƙasa manoma, za ka ba su suka.
Za a ba su suka, kuma za a dawo da zaman lafiya, a tabbatar da ba wani wanda zai je gonan, a tabbatar don ka je gonan ka ba za a je a sace ka ba.
Sai batun cin hanci da rashawa. Kafin ba mu yi magana da za ka magance shi, mu fara da zargin da suka dade suna maka kai kanka. Sun ke cewa kai mai cin hanci da rashawa ne, kai ne. Me za ka gano?
To me ya zama su kama ni ba sun daure? Na tambayi su na ce duk wani wanda ya ce na yi sata ko kuma na cinci ya zo ya kama ni a daure, ba suna kama mutane suna da daure su ko suna yi musu shari'a? To su kawo shaida.
Da su kawo bayan su.
To ina ka gani, ina ka ji dama shari ne, shari kuma ba wanda ba yi ma.
An daɗe ana wannan magana.
Kwarai da gaske.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai ku tare mu ranar Talata a shirin Tsaka Mai Wuya domin jin matsayar 'yan takarar kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma abin da ya bambanta su. Za ku kuma iya sauraron wannan hira a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustafan Sokoto da ya jagoranci hirar, alheri ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ganin yadda guguwar sauyi ta kada kafin zaben shekarar 2015, 'yan takara da dama sun koshi gona a rigar canji ko kuma safi, yayin da wasu suka ma saba layar ɗorawa daga inda wasu suka tsaya ko kuma a kasa. Kamar dai wani ɗan takarar gwamna a wancan lokacin, shi ma wani ɗan takarar alƙawari ko ya ɗauka da cewa.
Na farko shi ne akwai ayyuki goma wanda suke fito da su wanda su ne abubuwan da ayyukan da nake so in yi. Ina son na farko shine za mu yi ayyukan duba lafiya na mutane. Na biyu muna son mu shigo da wannan wato ayyukan gona.
To sai dai kuma ko a rahoton mu na farko mun ji yadda wasu talaka ake korafi na rashin cika alƙawarin da aka dauka kafin zaben zargin da ko ƴan siyasa masu rike da malafin mulki kullum ke musantawa.
To a gaskiya dai lokacin neman zabe to mu dai ana daukar mana alƙawura da yawa a ce za a ba mu ruwa za a taimaka mana da abunan magunguna asibiti da kuma makarantun yayanmu to amma dai mu dai har yanzu dai bamu ga komai ba ita wannan gwamnatin tana da kokari ya gurgurdu.
To wai ko me ƴan siyasan ke cewa ne dangane da irin wannan zargi da ake yi a yanzu? Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla da ke zama gwamnan jihar Adamawa wanda mako ya lashe zaben sa a inuwar jami'ar APC ya kuma musanta wannan zargi da ake na cewa ba su ma cika alƙawarin da suke dauka.
Yanzu in ka je mu bai za ka ga mun tura ma'aikatan mu already za su fara gera makarantu domin duk abin da kake so ka yi idan wajen da kake ake karatu babu ba za a iya zauna a yi karatu ba aikin banza ne. So dole ne mu gyara wannan makarantu kuma mun tura team already za a ba ni yankun gida kuma already ma mun riga mun samu yankun gidan da za su gyara wannan makarantu. Kuma domin ba mu da kuɗin da za mu yi makarantu na lokaci ɗaya ni zone by zone ko wani zone mun ɗauki makaranta ta ɗaya a Northern zone mun ɗauki technical movie a Central mun ɗauki GSS com kuma a Southern mun ɗauki na Loba a Numa. To muna so mu gera musu wajen da za su zauna za su yi karatu za su kwana sannan kuma malaman su ma sai a kyautata musu kuma a ƙara musu training. So da ta su kara ilimi sannan gwamnati in Allah ya bude mana kuma a kyautata musu ta hanyar da ya kamata.
Sai ta bai sabbin sato ka saka tsakanin marketing ka hawo kama kuma da kuma
magana ne wannan karamin matsala ne kudade ne da yake zuwa ba wani kudin baya kaiwa ne wanda za a ce sai a biya ya biya sanadi ga baki daya ba kamar zamanin da da ake samu a wata har wajen 10 billion 9 billion 8 billion ana samu yanzu 1.7 billion nawa ake samu so salary ma ya fi billion biyu da wani abu. So in kudin ya zo kuma ka san local government a ciki ake biyan sarakuna a ciki ake biyan makarantun university a ciki ake biyan primary abuna UB da sauransu. So akwai deduction ana rarrage kudade wanda constitution ne ba da wannan akwai percentage da ya zama dole a cika shi yasa in ba kudi ya zo da yawa bane to abun za ana samun matsala. So mun zo yanzu kuma kowa yana so a lokaci da ya biya a ce an biya to kudin ba mu shi da ce mun samu kudi kamar yadda wayancin suke samu da tunda ma'aikata ne ma mun suka taimaka mana muka zo gurin suna ya zama hakki ne mu ba su hakkin su.
To ko su ma ƴan adawa sun cika alƙawarin da suka dauka? Architect Dare Dusan Isa ku na jihar Taraba gwamna ne a inuwar babban jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ya koyi tilawar wasu nasarori da yace sun samu.
Ba abinda za ku yi illa kun tashi da safe ku yi ma Allah godiya in za ku kwanta ku yi ma Allah godiya kawai abinda za ku yi sauran ku bar mana bari in an kawo babban wutan nan wa ha ha ni na yi zanen wannan gurin ni ne na yi hydro din nan ni ne na hada shi da ikon Allah in an yi hydro nan kai in na zo nan sai dan zo mu yi bara a wurin don me kowa da kowa kai mai soya ko sai ma sai ya zama mai miliyoniya.
A kullum masana kai nazarin irin alƙawarin da ƴan siyasan ke ɗauka kafin da ma bayan zaɓe. Farfesa Amoga Captain Namala wani malamin jami'a a Najeriya ya ce akwai buƙatar duba lamarin da idon basira ba wai ta makauniyar soyayya ko kuma makauniyar adawa ba.
A bisa ga alƙawarin da ƴan siyasa sukan yi kullum abin da ke bakinsu shine zan yi muku hanya, zan yi muku asibitoci, zan sa muku magani a asibiti, zan kawo muku ilimi, zan kawo muku tsaro, zan kawo muku aikin yi a matasa da sai sauransu haka cir a bakinsu. Amma cikawa yana da wuyan gaske. A mun gani dai wannan gwamnatin da take kai ta yi alkawarai masu karfi rindan za su ka ita hanzarin cin hanci da rashawa, za a kawo saukin tsaro, za a kawo ayyukan yi ga matasa. Amma abin da kuke gani da gwamnatin nan ta yi samu ta shiga na farko tsaro mun gani dai sun yunkuri an kawo an fara samun sauki tsaro musamman a arewa maso gabas amma daga baya fa tsaron nan ta lalace. Aikin wannan kuma aka sake samun barkewan rashin tsaro a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya, wanda kuma yanzu kasan gaba daya ba ta jin dadin tsaro. Na kuma samar da aikin yi ga matasa, lalle abun kam gaskiya bai tasiri ba, domin idan mun duba hukumar da take wallafa kididdiga na kasa, wato MBS kenan, ta wallafa cewa 2014 rate na rashin aiki na matasa kashi 23 a cikin dari, amma yanzu unemployment rate na matasa ya kai kashi 38 a cikin dari. Mun gani kuma a cikin wannan abinda MBS ta wallafa, 8 million sun rasa ayyukansu a cikin watanni 21, sannan kuma 4 million kuma sun sake rasa aikinsu a cikin shekara guda daya. Wannan alkawarin da aka yi na samar da aiki ma matasa, lalle abun bai tasiri ba. Kodayake zan kara da cewa wannan program da gwamnati take na Empower nan yana dan yin tasiri kadan kadan, amma sai an kara inganta shi. Maganan hanyoyi kam gwamnatin nan gaskiya gwamnatin tana kokari. Misali, tun gwamnatin nan ta ba da hanyoyi wanda sun wuce 20 wanda suke a kowane sashi na Najeriya.
To, ko me kamata ƴan Najeriya su lura a wannan zabe da ke tafe har ila yau? Ga shehin malamin jami'an,
abin da ya kamata a yi, kuma na yadda da abin da shugaban kasa ya faɗa, cewa duk wayanda suka samu ticket na sayawa zabe, mu dube su, mu kalle su, mu san tarihinsu, kuma dukkansu nan suna cikin mu. Kada mu yi zaben tumun dare.
Ya mako zuwa yanzu tune aka fanzama cikin harkokin kamfen, yayin da kwana ta bangaren hukumar zabe INEC ke ci gaba da shirye-shirye da ma hada hancin takardun yan takara. Barista Kasim Ganage da dake cikin kwamishinan hukumar zabe a Najeriya yace an so kullum cikin shiri suke, amma kuma ai akwai hanzarin da ba gudu ba.
Kowa yara ya sani, kowa ya bata ya sani, kuma maganan banga waye yake banga? Matashi ne ake sa shi yake banga, wanda suke sa ne su yi wannan banga ne ƴaƴansu ne su sa. Kaga babban matsala ne, babban masifa ne, babban jahilci ne, abinda kai wadan wani Allah ne kama dan kan abinda kai ka sawa ne je banga yayin wannan rashin kunya, ko je doki wani, ko je wani abu, ka san Allah zai bari ba dole sai hukunci.
Kuna ilmantar da su ya san?
Ai, ba sai ilmantar ka ba, kullum muna kai yanzu ga yanan muna magana kullum a radio da gidan TV kuma muna magana cewa wannan abin ba abu ne ke ba, ba shi ne ke ba, sai ka hada da su banga, da su wani fada, da su waye komai zaman lafiya nan al'umma. Idan ba a zauna lafiya ba, kuma an tsaya an yaki na zaman lafiya ba ma siyasa ba, ko cin abinci ba.
Koma da menene, yanzu kawai lokaci ne kawai ke tabbatar da yadda hada-hadar kasuwar siyasar Najeriya za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin Nagari na Kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Afrique avec la meilleure